Sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Niger a Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar internet ko da yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan murnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. To ko menene alfani ko akasin sa na sake tsayawa takarar Buhari?
Domin inda aka kwana to a tashi a wurin.
Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi game da wannan batu na saki tsayawa takara da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yace zai yi. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 202-205-6555. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi tur da zargin harin makami mai guba da aka kai a Syria, lamarin da ya kwatanta a matsayin bakar mugunta, yana mai cewa zai dauki kwakwaran matsaya nan da sa'o'i 24-48 kan yadda Amurka za ta maida martani. Shugaba Trump ya faɗa wa majalisar zartarwar a wani taro da aka yi a fadar gwamnati ta White House cewa za su gano wake da alhakin kai wannan hari a tsakanin Syria da Russia da Iran ko kuma dukkaninsu. Da farko sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka bata janye batun daukan matakin soja akan Syria ba, bayan da Trump ya aike a sakon Twitter cewa waɗanda suka kai harin za su gane kuransu. Shugaba Trump ya kuma kwatanta harin makami mai guban a matsayin rashin imani a yankin na 'yan tawaye da ke birnin Damascus, wanda ya hallaka mutane 40 a ranar Asabar. Ita dai gwamnatin ta Syria ta musanta yin amfani da makami mai guba a daukacin yankin, wanda ya faro tun daga shekarar 2011, ciki har da wannan hari na baya-bayan nan. Rasha dai ta ce babu wata hujja da ta nuna cewa Syria ce ta kai hari. Haila yau a yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta koda kawancin Amurka da China da kuma kyakkyawar abokantakar da ke tsakaninsa da takwaran aikinsa shugaba Xi Jinping, amma duk da haka ya ce China ta dade tana yi wa Amurka wayo. Yayin da yake zagaye da 'yan majalisar zartarwarsa kafin wani zaman tattaunawa a fadar gwamnati ta White House, Trump ya ce ka'idojin da suka shimfiɗa dangantakar cinikayya tsakanin Amurka da China ka'idoji ne da aka dade ana kwarar Amurkan waɗanda babu wanda ya taɓa ganin irinsu. Amma a maimakon ya dora wa China laifi, shugaba Trump ya dora laifin akan tsofaffin shugabannin Amurka, wakilan Amurka da masu ba da shawarwari a kan halin cinikayyar da Amurka ke ciki. A satin da ya gabata, Trump ya yi barazanar ƙara haraji akan waɗansu kayan da ake shigo da su daga China, da kuɗaɗensu suka kai dalar Amurka biliyan 100, bayan da China ta yi barazanar yin hakan ga kayan Amurka, waɗanda darajarsu ta kai biliyan 50, ciki har da waken suya da ƙananan jiragen sama. Ƙwararru sun yi gargaɗi cewa idan dokar harajin ta fara aiki, manoman Amurka waɗanda suka ta'allaka akan fitar da amfanin gonarsu zuwa ƙasashen waje ne za su fara ji a jikinsu. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce yana tsammanin zaman tattaunawar shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kasance tsakanin watan Mayu zuwa farkon watan Yuni. Kalaman nasa waɗanda ya yi a yau Litinin na zuwa ne bayan da jami'an Amurka suka ce sun tabbatar da cewa Kim na da niyyar zaunawa su tattauna akan kowace lamarar gina makamin nukiliya da suke yi a yankin Koriya. Waɗannan su ne ƙwararren alamomi na farko da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya nuna na amincewa ya haɗu da shugaban Amurka Donald Trump tunda suka ba da shawarar yin hakan a watan da ya gabata. Sai dai har yanzu babu cikakken bayani kan zaman, akan abin da ya shafi inda zaman zai wakana da kuma batutuwan da za a tattauna a kai. Amma jami'an Amurka sun faɗi cewar Amurka da Pyongyang na ci gaba da tattaunawa a cikin sirri. shi dai shugaba Trump ya sha kiran da a kwance damar mallakar makamin nukiliya a yankin Korea.
Hausa Dole da mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kamar yadda aka ji a shirmu da ya gabata, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi shelar aniyar sake shiga takarar shugabancin Najeriya. Da haka mun tuntubi wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullun da ke birnin Boston na nan Amurka mai suna Malam Garba Suleiman Krako don yi mana dubin wannan al'amarin sai ya ce.
Wato abinda shugaban kasa mai girma General Buhari ritaya yayi na cewa ya nuna sha'awarsa na ya ci gaba da jan ragaman mulkin Najeriya ya yi daidai, domin inda aka kwana to a tashi a wurin. Wato bai kamata a ce ya fara, akwai abubuwa da yawa wanda suke gaban shi wanda yake so ya aikata, amma bai zai yiwu cikin shekara huɗu ya gama su ba. To ya kamata ni a nan ba ina wai goyon bayan cewa a wai a ce ajanda na PDP da ko wata jam'iyya ina nuna cewa shi din nan shi ne gwani. Buhari shi kanshi ya faɗa ba zai iya tafiyar da tafiyan halin da Najeriya ta shiga ciki shi kaɗai ba, dole sai da mataimaka, sai an taimaka mishi. Kamar yadda Hausawa suka ce hannu ɗaya bai ɗaukan ɗaki, to haka ne. To a hakikanin gaskiya idan da za a ba shi dama a duba a ga tsari irin na Amerika yadda yake, za ka ga daidai ne da wuya ka ga shugaba bai yi second term ɗin shi ba, saboda akwai wasu program da agenda da iri-iri wanda mutum yake so ya kammala. Idan ya fara bai gama ba, wani zo ya fara kuma ya ce zai wani nashi daban, duk komawa baya ne. Amma kaga inda Buhari ya fara yadda yake yi tafiya, in ya dasa ya ci gaba nan da shekara huɗu, to kaga za a ga cewa bayan ya gama shekara takwas second term ɗin shi za a san cewa ya yi wani abu a ƙasar nan. Ɗaya kenan. Na biyu, kada mutane su manta, Allah ya ji ɗan wannan mai wa'azin nan Albani na Zaria ya ce idan aka zaɓi Buhari za a ji jiki, don duk zai toshe kafar ɓanna da aka yi a ƙasar nan. Zai yi kaza, zai yi kaza. Duk abin da bawan Allah nan ya faɗa kamar ya zama wani babin da Turawa suke cewa su saya, wato mai hangen nesa. Shi ke faruwa. Idan ko za ka yi gyara, to sai fa an wahala, sai an ji jiki, sai mutane sun haƙura. Don jin jiki ana jin jiki. Wannan kuma dama in za ka yi gyara ɓarnan da aka yi, sai ya ɗauki lokaci. Don cikin shekara huɗu Buhari ba zai iya gyara abin da aka ce an ɓannata ba. Kuma Allah da ikonsa ya ɗauko ministocin da ake ganin cewa a'a aka tasa su gaba ba su iya ba, ba su kamar ƙwallo ne. Masu sauraron mu, in kana gefe kana kallo za ka dinga wane bai iya ba, wane bai san abin da yake ba, ya kamata a tura wane, ya kamata a sa wane, kai inda za su roka a sa ka ba za ka iya yadda wane din yake yi ba.
To Malam Garba ba ka ganin masu cewa kamata iya huta saboda kamar bai da ƙoshin lafiyar da ya kamata a duka iki an san yana da kishin ƙasar da dai sauransu, ba ka gani masu wannan bayanin kamar suna da tasu hujjar?
To madalla, maganar rashin ƙoshin lafiya wannan tabbata taso ba, kada jama'a su manta ba. Ni ba malami ne, kamar da ake cewa kamar malamai da suke cewa la mutsi ha la haya, ko ba mai rayuwa ba mai kashewa sai Allah. Saboda haka Buhari din nan ku duba ku gani irin zaman da ya je ya yi a Ingila ya yi jinya, da yake Allah ya sa kwanan shi na gaba ya dawo ya samu lafiya, sai mu daɗa taimakonsa da addu'an Allah ya ba shi lafiya, Allah Ubangiji ya ba ƙara mashi ƙoshin lafiya ya ci gaba da abin da yake yi, kuma Allah ya kai shi ga gaggacin kammala ajandar ɗin shi da yake so ya na alheri ga ƙasar nan. Kamar yadda nake faɗi
Malam Garba, kana ganin daga cikin abubuwan da ya sa gaba akwai waɗanda za su kuɓutar da talakan Najeriya daga wahalar da yake fama da ita?
Wani daga sai da yawa ga suna, akwai kaga yadda ya ɗauko tattalin yadda za a yi. In kun tuna masu sauraron mu, mun yi magana da ma yadda za a yi farfaɗo da wannan tafki na caji. wannan sha'anan tafkin sajin ba karamin alheri jama'ar da ke wannan area suke samu ba kiwon kifi ne ruwan neman rani ne da sauransu duk gashi nan banda wannan a duk kasan ya rungumi hanya na motoci da za a yi hanyoyi highways da za a yi a Najeriya to yanzu idan aka ce mutumin nan an ce an matsa mushi ya sauka a dan wansu dalilai suke bai da lafiya wace ba da lafiya Allah ke ba da lafiya ni nan ba wai ina ma Buhari campaign bane ko kuma ana goyon ban shi ayi magana ne na zahiri saboda experience da muke da shi na tafiyar da mulki a nan cikin America wanda ke kuma mu din nan mun ce muna koyon tafiya ne irin na America demokradiya haka ne
Nigeria kasa ne ya uwa daya uwa daya uba daya kasa daya
wannan haka yake a kuma gaida Suleiman kuma ku da kuke gida Najeriya da ma sauran wurare za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kafin nan ga ƙarin bayani
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
To bari mu fara daga Sakkwaton Shehu ake kallari daga Sakkwato.
To Ibrahim ka almasi kana tare da Usman A Bello Bonkari karamo ko mulki ta jinjiya ga Sakkwato.
To Malam Bello muna jinka.
A Usman ne.
Ko Usman muna jinka.
A to dangane da tsayawa wannan bawa Allah shugaba Muhammadu Buhari a karo na biyu da yake nema. Eh to gaskiya abuna da ya dace kasancewar yana da kyau a ce an bashi dama. Kuwa sun yi da yaffa ya sami wannan kasa shekara huɗu da suka wuce ko uku to kuma ya rika ta dan bashi dama kamar yadda an kaba sauran tsohon shugabanni domin ya tsida irin abubuwan da suke kona alkhairi fatan mu liya al'umma ya Allah a bashi shawara mai kyau ko mu roki Allah subhanahu wataala ya tsore shi akan hanyoyi masu kyau ba na sauran shi ba shi kuma ya Allah ya dan diddiko da shawara da ake bashi domin a ga cewa an gurta da hakika tare nagode Usman A Bello Bonkari karamin hukumar kitan jinjiya ta Sakkwaton Najeriya
to mun gode malam Usmana daga Kaduna Sakkwato bari mu cilla Kaduna garin gwamnati ake kan layi a Kaduna
kalma shi gaba barka da yammaci
barka da warhaka
suna da Murtala ne kuma ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to malam Murtala muna jinka
yawa to a cikin da dama kaga kundin tsarin mulki ya yadda ne nema zattuwa na biyu to hakan yana da kyau amma kaga mu da muke cikin talaka muna dan jin koke-koke a shawaran da zamu bashi wasu abubuwa da zai kara ya gyara su ya kara kuma farin jini shine cewa irin kaman bursunonin siyasar nan ko dai yan siyasa ko su dai na addini da aka kama haka to ya kamata a ci an dan sassako su dai gaskiya ko a dan bada dalilin su to kaga haka zai kara masa farin jini da sauransu da fatan za a tashi lafiya
to malam Murtala mun gode sosai da ra'ayinka daga Kaduna bari mu kada Yobe wake kan layi a Yobe
Muhammad Kabir ne daga Yobe
to malam Muhammad muna jinka
to ni dai ra'ayina game da tashin shugaba Muhammadu Buhari ina goyon baya 100% gaskiyar magana saboda a bashi cikakken lokacin da zai ci gaba da ayyukansa da ya fara na alkhairi kuma muna martaci da addu'a Allah ya baki nasara akan abin da yake aikatawa na alkhairi shi ne fatan mu
to mun gode sosai malam
wallahi mana gode Muhammadu Kabiru
to mun gode to ga wani malami daga jihar Taraba wake kallai daga jihar Taraba
Sadi Haruna Madaki Bantaje
to malam Haruna muna jinka
ina muna ina goyon bayan musayar shugaba Buhari 100% musamman mu yan jihar Taraba domin gaskiya a baya lokacin da bashi mulki Taraba kullum akan barazana ke mamu musamman mu yan jihar Taraba yanzu kuma ya sake dorawa muna 100% muna goyon bayan 100% sai ya
to mun gode sosai da ra'ayinka daga Taraba kuma bari mu je mu jihar Kebbi wake kallaye a Kebbi
Umar Alaba ne
to malam Umar muna jinka
gaskiya mun yi farin ciki da bayyanar da cewa Buhari zai sake yin takara. Muna yi masa fata alheri.
To kuna ta cewa kuna fatan alheri, kun yi murna da haka. Ba ku san ba Buhari dan huta?
A gaskiya ai hutawan kenan.
To mun gode sosai.
Kenan gare muna fata Ubangiji Allah ya bashi sa'a ya bashi nasara.
To mun gode da
wannan lafiya a kasar mu.
Mun gode da ra'ayinka. Bari mu je Adamawa. Ki kala Adamawa.
Eh kai sai kuna tare da Isa Lambayr mai kama saniya ko ba yi a Adamawa a some local government.
To to
Nigeria.
To to muna jinka amma kai hankali da kaho muna jinka.
Eh kenan ba damuwa wato Buhari nan ana so ya hause na ji dazo ne ya ce wai ya kafo mutanen da aka kama ya za a yi a kama barayi a sako su hukunta su akan yadda dokan hukunci Canada kawai to me yake jira da barayi
a to kaga ka kama kafon kuma amma kuma ka sake abinda ake cewa shine ya saki waɗanda aka kama saboda wasu matsaloli na addini ba cewa yayi kamar barayi ba da sauransu.
To shi kenan matsaloli idan ya sake su kenan zai shirya da su. Ai baba Buhari ya ci garkin kowa, shi sai dai Allah ya ƙara kare mana baba Buhari.
To mun gode mai kama saniya. To bari mu je Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Wallahi Ibrahim ka almasi barka da yamma.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Haka Alhaji Musa, muna jin ka.
To alhamdulillah ai ka almasi mu a matsayin mu na ɗan Najeriya masoya baba Buhari idan bamu yi kan godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da tsayawa Buhari na karo na biyu ba ai mun yi gwari kwari da gaske dan haka mu muna cikin farin ciki kuma da mu wannan ranar muke jira ta zo muna munna ko muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara baba Buhari lafiya in Allah da 2019 sai baba Buhari na gode a tashi lafiya a Najeriya.
To malam Musa baka ganin tunda ike baba Buhari ya muku aiki kamata yi ku ce to baba ka je ka dan huta dan shi ma ya dan ji dadin rayuwar shi.
Malam Ibrahim ka almasi ai idan aka ce baba Buhari ya je huta ba ai mai adalci ba to mun ayyukan da ya dauko to muke ga mun kammala ta arewacin Najeriya da Najeriya baki daya.
To Haji Musa, mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Bari mu kada Katsina Dukuwa. Ke kan layi a Katsina?
Abdulkadir Sanne.
To malam Abdulkadir, waya jinka?
Wato game da tsayawa Buhari nan. Ina tsammanin duk Najeriya nan gaba daya. Wato ko farin ciki ake da kamar sallah. Wannan alhamdulillah mun gode.
Saboda
ayyukan da aka faro idan aka ce ba za a karasa su ba gaskiya an samu matsala sosai.
To mun gode sosai. Mun dai makale a Katsinan nan. Wake kalla ya Katsina har ila yau?
Alhaji Kasim ne.
To Alhaji Kasim muna jin ka.
To wannan al'amari da babu Buhari yayi alhamdulillah.
Alhaji Kasim ka dan nisanci rediyon ka.
To na nisanci ta.
Yawa to ci gaba.
Sai mu taro mu roƙi Allah abin da ya zama alheri ga barkewar shi Allah ya sanya.
Amu.
Eh Allah ya ba mu alheri, Allah ya tabbatar mu da alheri, Allah ya ba mu mataimaka masa adalci.
Baka da wata shawara gare shi?
Ina da shawara gare shi.
To
Allah ya zarce. Ya duba mataimaka wanda suke masu adalci ba kamar ne yanzu wanda kike waye da shi. Wanda suka hana shi yi matalakawa aiki Najeriya suke gaba ba. A riƙa duba wanda ya cancanta.
Kamar masu wani irin hali?
Irin hali an arke adalci. To ya ɗauki komi da komi.
To mun gode sosai Katsinawa, mun gode muku. Bari mu je mu Abuja. Wake kan layi a Abuja? Amma kai nisa da rediyon ka na Abuja. Muna jin ka.
Ni ina ce tunda Buhari ya sake bayana zai tsaya, ai bai da wani kamfen da zai yi. Shi yasa ɗan Najeriya da ya tsorawa hakufa da azaba Allah zai za mu biya shi da kuriya ɗin. Shi zai tsaya aikin shi na soja, ai bari ƴan siyasa su yi siyasa. Allah ya taimake mu.
To baka ganin watakila so yake saboda matsalar da ake ciki ya je ya warware ta matalakawa din?
wallahi bai da abin da warware ya abin da ya sani aiki shi na soja ko wanda mulki da yanzu ya gaskiya sai ya fara dawa ya zo yana so ya makale da sun da yanzu duk da a ICC din mu muka yi maja sun da yanzu sakatare ba ya kai a wurin ba yanzu da ya fara su ke zuwa sakatare ba to Allah ya bar yan siyasa su yi siyasa su to ba wasu rubuwa kai ba magana dini ba kabilanci ba sun goyi bayan ji za mu je mu su ba kana sojoji da yake bari da ya kamata aikin su ya kare yana kara musu lokaci da su duke mutane a kwatin zabe da shi kuma hukumar zabe da ya rike mu dai a yi adalci.
To mun gode da ra'ayinka, mun gode da ra'ayin kowannen ku, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a duk lokacin da muka gabatar da wannan shiri. Mun gode muku wannan ku, mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta kara taka rawar gani a gasar wasannin kungiyar kasashen renon Ingila wato Commonwealth da yanzu haka ake fafatawa a birnin Gold Coast na kasar Australia bayan da a yau ta lashe lambar azurfa a gasar kwallon tebur. Najeriya ce dai ta buga wasan karshe ta gasar tare da kasar India inda India din ta doke ta da maki 3 da nema ta kuma lashe lambar zinari ta wasan. Manazarta na ganin wannan ci gaba ne kasar ta Najeriya ta samu tare da lashe lambar ta azurfa domin ko ta sami lambar ta gulla ne a wasan a irin wannan gasar da ta gabata. Gwamnatin jihar Kano a arewacin Najeriya ta bada tallafin kudi naira miliyan 3 ga iyalan dan wasan kungiyar Kano Pillars Chinedu Odoji wanda ya rasu a garin na Kano sakamakon hatsarin mota. Gwamnan jihar Abdullahi Ganduje shine dai da kansa ya gabatar da tallafin ga iyalan marigayin sai da suka ziyarce shi a fadar gwamnatin jihar ta Kano. Ganduje ya bayyana marigayin Chinedu Odoji a zaman gwarzo wanda ya bada gudunmuwa sosai wajen daga sunan kungiyar ta Kano Pillars da kuma jihar Kano baki daya. Dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila Andre Herrera ya musanta cewa ya tsarta yawo a tambarin Manchester City da gangan a filin City din na Etihad. Wasu hotunan talabijin sun nuna Herrera din yana tsartar da yawo a wani makekin tambarin City da ke kasa a mashigin filin wasan a ƙarshen rabin lokacin farko na wasan da United din ta yi waiwayin baya ta doke City din da ci 3-2. To sai dai hukumar kwallon kafar Ingila ta ce ba za ta binciki lamarin ba. A fagen wasan tseren babur kuma ɗan ƙasar Italia Valentino Rossi ya zargi takwaransa Mario Marquez da kayar da abokan tserensa da gangan a gasar tseren MotoGP ta kasar Argentina inda ya ce hakan ya sa yana tsoron ya yi tsere da shi. Rossi dai ya bayyana wannan halayya ta Marquez wanda yanzu haka shine zakaran tseren na MotoGP da cewa tana lalata wasan tseren. To sai dai a nashi martani Marquez ya ce korafin na Rossi ba gaskiya ba ne. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A bikin karrama matan da suka nuna jarumta na wannan shekara, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama wasu mata 10 da suka yi fice, waɗanda suka zake wajen ci gaba da fafutukar abin da suka yi amana da shi. Mace ta farko da aka baiwa lambar yabon sunanta Roya Sadat, marubuciya ce, director kuma mai bada umarni a harkan fina-finai daga Afghanistan. Tana amfani da fasaharta wajen faɗakarwa kan munanan ƙalubalen da mata da yara mata ke fuskanta, kuma duk da cewa ana yi wa rayuwarta da sauran ma'aikatanta barazana, ta zamanto ta farko wajen gwagwarmayar ƙwato haƙƙin mata a ƙasar ta Afghanistan. Dr. Wulisa Wulianueva, ‘yar asalin Honduras ce, ta samu lambar yabo ita ma domin aikin da ta yi na yin yaƙi da tashin hankalin da mata ke fuskanta, inda ta sauya yadda ake kallon hukuncin masu laifuffuka ta hanyar amfani da kimiyya da kuma daƙile ayyukan ƙungiyoyin ‘yan daba. Aliya Kalaf Sale, ‘yar asalin Iraki ce, mai gudanar da ayyukan jin kai da kuma yaƙar masu tsatsauran ra'ayi na ɓangaranci. Ana girmama ta saboda ta taɓa kubutar da wasu matasan da dakarun Iraki daga wani harin kwantar bauna da ƴan kungiyar ISIS suka musu a shekarar 2014. Sister Maria Elena Berini, ma'aikaciya ce a wata kungiyar ƴan mission ɗin Katolika a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, ana jinjina mata saboda irin jajircewa da take yi wajen yaki da dabi'ar nuna kiyayya da rashin adalci da kuma munanan abubuwan da ke faruwa a Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya da yaki ya daidaita. Wata lauya ƴar ƙasar Kazakhstan kuma ƴar rajin kare haƙƙin ƴancin ɗan adam Ayman Umarova ta samu lambar yabon don aikin da ta yi na inganta dokokin da ke yaki da ayyukan cin zarafin mata da yara. Ita kuwa Dr. Feridi Rushiti, ƴar Kosovo, an ba ta lambar yabon ne saboda gwamman shekaru da ta kwashe tana fafutuka a madadin fararen hula da yakin Kosovo ya shafa. Maluma Sa'id, wata baiwa ce ƴar asalin Mauritania, yanzu ita ce mataimakiya a majalisar dokokin ƙasar, an karrama ta ne saboda jajircewa da ta yi wajen yaki da ayyukan bauta. A matsayinta na wacce ta kafa take kuma gudanar da ayyukan wata kungiya mai zaman kanta da ke taimakawa mata da suka rasa mazajensu da marayu bayan kisan kare dangi da aka yi a Rwanda. Goodlive Mukasarasi ta samu lambar yabo ne saboda rawar da ta taka wajen bude wa mata kofar da aka saurare su a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta Rwanda. Sirikan Sharon Siri, wata lauya ce kuma ƴar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Thailand, kuma ta samu lambar yabon ne don tsayawar da ta yi wajen kare ƴancin ɗan adam. Aura Elena Farfan, ƴar asalin Guatemala, an ba ta lambar yabo duk da cewa ba ta samu halartar taron ba saboda rashin lafiya. Ta samu lambar yabon ne saboda rawar da ta taka wajen ba da damar da aka hukunta wasu tsoffin jami'an soji da suka aikata kissa. Yayin karrama waɗannan mata, uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump ta ce, muna tsaye ne akan turbar abin da ya dace wajen ba da labarin waɗannan mata. Za mu iya koyawa mata matasa a duk faɗin duniya darasi kan muhimmancin nuna jarumta domin zama abin kwatance. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma fa a taƙaice.
A yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya yi turda zargin harin makami mai guba da aka kai a Siriya, lamarin da ya kwatanta a matsayin bakar mugunta. Yana mai cewa zai dauki kwakwaran matsaya nan da sa'o'i 24 zuwa 48 kan yadda Amurka za ta mai da martani. Shugaba Trump ya faɗa wa majalisar zartarwar a wani taro da aka yi a fadar gwamnati ta White House cewa za su gano wake da hakin kai wannan hari a tsakanin Syria da Russia da Iran ko kuma ma dukkaninsu. Har ila yau a yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta koda kawancen Amurka da China da kuma kyakkyawar abokantakar da ke tsakaninsa da takwaran aikinsa shugaba Xi Jinping. Amma duk da haka ya ce China ta daɗe tana yi wa Amurka wayo. Yayin da yake zagaye da 'yan majalisar zartarwarsa kafin wani zaman tattaunawa a fadar gwamnati ta White House, Trump ya ce ka'idojin da suka shimfiɗa dangantakar cinikayya tsakanin Amurka da China ka'idoji ne da aka daɗe ana kwarar Amurkan, waɗanda babu wanda ya taɓa ganin irinsu.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma
Hafsat Bello ɗan mai soro
da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti kuma ta bada umarni da injiniya mu na wannan lokacin Suleiman Altarwali, ni Ibrahim Kalamu Sigirba ke cewa sai kuma goben.